سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi ko za mu ci gaba da tafsirinmu na alqur'ani mai girma cikin suratul mujadala za mu tashi aya ta
8 ne ko
za mu tashi aya ta 8 yau muna hudu ga watan ramadan na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
الله سبحانه وتعالى يتي ألم ترى shin bakai duba ba ko bakai sani ba kamar yadda muka sa anan takan zo da ma'anan gani na ra'ayi ko gani na ido ko gani na tunani wakan zo ma da gani na mafarki ko gani na da kini da sakankan cewa Allah ta'ala ya ce ilal ladhina nuhu bakai duba ba ko bakai sani ba zuwa ga waɗanda aka hana su aka ja kunnan su aka gargade su anin najwa bisa yin mitin da ganawa ta sirri wanda ba a yadda da ita ba a baya mun ce ganawa ko sirri ko kafa kungiya ko mitin kashi biyu ne akwai kungiya ko mitin ko ganawa ko sirri da jama'a suke yi domin su tattauna wata mas'ala ta alkhairi da za ta amfani jama'a irin wannan mitin da irin wannan ganawa da irin wannan taro Allah ta'ala yana marhaban da shi yace la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima Allah ya yadda ai mitin ya yadda a gana amma ce la khaira fi kathirin min najawahum babu alheri a mafi yawa daga cikin mitin da taro da ganawa da kungiyoyi da mutane suke kafawa. Sai ce illa man amara bi sadaqatin, sai wanda ya umarni ayi sadaka, ayi aikin alheri, a ciyar da wani, a shayar da shi, a tufatar da shi, a gina ƙasa, a kawo ilimi da zaman lafiya da alkhairi da ci gaba da ilimi da wayewa abubuwan alkhairi. Amara bi sadaqatin aw ma'rufin, ko wani sanannen abu da zai jawo mutane alkhairi ko ya tunkuɗe musu sharri. Aw islahin bainan nas, ko kuma ya tashi domin kafa ƙungiyar nan, ko tattaunawan nan, ko ganawa, ko mitin ɗin nan, domin a gyara tsakanin mutane. Mai gyara tsakanin mutane, mai sulhu tsakanin mutane, wannan yana tare da alkhairin duniya da lahira. Akwai ma ruwayar da ta zo ingantacciya, yin sulhu da gyara tsakanin mutane yana tsayawa a matsayin kamar ka kwana kana sallah ko ka wuni kana azumi. Sauraka Allah ya yarda a kafa kungiyoyin da za su jawo musulunci alkhairi su tunkuɗe masa sharri. Amma duk wata kungiya da za a kafa, ko wani mitin da za a gayyace ka, ko wata tattaunawa ta musamman wanda baka fahimci manufar yin abun ba, ko kake jin akwai wata kutungwila ko zakan ƙasa ko makarƙashiya ko makirci da ake so a kullawa musulunci ko musulmi ko zaman lafiya ko alkhairi, to kada ka shiga irin wannan taron. Irin wannan taro munafukai suke hada shi. Dalilin saukar wannan aya cewa ta sauka ne akan Yahudawa da munafukai, wanda sun kasance sai su dinga mitin suna ganawa suna zumbe. Idan musulmi yazo zai wuce sai ya gansa a gefe suna nuna shi suna mitin. To kaga ana kallon ka, ko ka taho ana tattaunawa kaga an yi shiru, ko kuma kaga an kalle ka an yi dariya, ko kana daga nesa ana nuna ka, dole kai me, dole ka tsargu, ka dauka cewa da kai ake. To irin wannan kullun suna yi ne dan su batawa mu'minai rai, sai mu'minai su dinga dauka me ya faru ne, ko ko sun ji labari ne, tunda majalisa ce ta munafikai, majalisa ce ta makiya musulunci, majalisa ce ta makiya zaman lafiya, majalisa ce ta makiya alkhairi da zaman lafiya ga al'umma. Saboda in ka zo za ka wuce kaga ana mitin ana nuna ka kai mai addini, kai mai musulunci, kai mai son Allah da manzansa, mai son sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, mai son ci gaba, mai son jawo alkhairi, kaga ana nuna ka, dole ka tsargu. To irin wannan mitin din yakan cutar da mu'mina, yakan cutar da musulmi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan za ku yi mitin ku uku ne a gurin, bi za su gana, to kada ku gana in akwai daya, domin zai tsargu. Yanzu muna zaune ni da kai muna tattaunawa, sai wani yazo sai yace da Allah ya hakuri za mu dan koma gefe mu tattauna. Shikenan sai muka koma gefe mu biyu muna tattaunawa muna kallo ka, muna tattaunawa muna girgiza kai muna nuna ka. Ai duk imaninka da takawaka da tsoron Allahnka da dukiyarka da jarumtarka da katsewarka sai ka ji wani abu a ranka. Shi yasa wata rana Abdullahi dan Umar suna zaune shi da wani, sai wani yazo yace da Allah zan ganka, zai ga Abdullahi dan Umar za su gana. Sai yace a'a, sai wani yazo tukunna. Sai da aka jira wani mutum ɗaya ya karu, sai yace to kai ku hira da wannan, kai kuma zo mu je mu gana. Amma mutum biyu su zare su tafi ganawa su ban mutum ɗaya, dole sai ya ji wani abu a ransa. Wannan kuma yana cutar da mutum, ya sa a samu wato rashin fahimtar juna, har shedan ya zo ya sa masa waswasi cewa wani abu kuke kulla masa, koda kuwa ba kulla masa kuke yi ba. To shi yasa musulunci dan kakkaiwa mutum mumuna ajiya a ransa, ka sa shi ya fara tunani mara kyau game da kai, musulunci ya toshe wannan kafa, yace kada ai mitin, kada a gana, kada ai najakin bene, sai da wani zai zargi cewa ana masa wato kulli ne, ko ana masa makirci ko makarkashiya ko zagon ƙasa. Allah ta'ala yace thumma yauduna limanuhu anhu, sannan suka koma zuwa ga abinda aka hana su, su munafikai. An hana su yin mitin, an hana su tattaunawa, an hana su zaman majalisa da zaman dumama benci da zaman inuwa biyu, kawai ku samu benci ku zauna, duk wanda zai wuce ku yi zumbe, ni be shi da Allah. Wallahi wannan fa kasan da baki ne, yanzu kaga wani farfari yake, ko ya samu kuɗi ne, wannan baka ga ba, ai gari yayi kyau, yanzu jibi irin dinkin da yake, ai alhamdulillah jibi wani kuma ramiwa yake, haba wallahi ka san duniyar ce ta mai zafi, wani fa yace ai wani ya fada kwata mai sulaf, wallahi kuwa ai ya fada kwata kuma an sa sulaf an rufe shi a ciki, ko ai abubuwa ba sa tafiya, wani fa ai wani ma yanzu fa ya saki matarsa, a haba Allah, wani kuma da ka ganshi ai ya ƙara aure ne, haba alhamdulillah kai. To wani fa kaga yanzu da fari gunan sa hudu ne, yanzu na ga ya dinka sawabi uku, me yake tafiya ne, wai har ya kirgari ga kamar san guda nauci, sai dan kadin ka sabuwa zai gane wannan ba ta cikin layi ribunan ka da ya sani. Kun ga wannan me ya jawo wannan? Ku zauna a benci ku hira, kai ya za kai ka ci jarabawa, kai me ya kamata ka karanta, ni medicine nake so nayi, ni law nake so nayi, kai ni sheik nake so in zama, kai ni kuma so nake na karanta kaza. To me yasa kake so kai kaza? Don na taimaki addini da al'umma ta da ƙasa ta in kawo alkhairi. Kaifa to kai ya akai ne a jam dinka ka samu kaza, kai ya akai ne, kai ya akai awaye dinka baka samu credit tara ba, ya za yi to mu tattauna, to ya za mu yi maka kaza? Wannan tattaunawa ita ya kamata da mutum ya kamata yi, ba zaman tsegumi ba, ba zaman yi da mutane ba, ba zaman gulma ba, ba zaman kinibibi ba, ba zaman zumde da rada ba. Irin wannan zaman ba shi da alkhairi, zaman dumama benci, zaman inuwa biyu, in ta gabas ta kare a koma yamma, in ta kudu ta kare a koma arewa, a ce kai dauko bencin na rana ta tare da mu koma can tsallake. Zaman dumama bencin kenan da kashe wando. Wannan zaman ba shi da alkhairi, irin wannan majalisa ba ta da alkhairi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce sahabbai ya gansu a zaune suna tattaunawa, sai yake cewa inna sharral majalis turuq, mafi sharrin gurin hira kan hanya. Suka ce ya Rasulullah, wannan shine majalisan mu, anan muke zuwa mu tattauna mas'alolin mu da suka shafe mu. Yace fa iza abaitum illa aljulusa fa'atu at-tariqa haqqa, in kun ji sai kun zauna to ku ba wa tafarki haƙin sa. Qalu ya Rasulullah, wa ma haqqu at-tariqi? Qala zaddu al-basr, kaffu al-adha, radd as-salam, amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Yace in sai kun zauna akan hanya ba makawa, nan ne gurin hiranku, to ga ka'idodi da dokoki da constitution din zaman kan hanya. Gabdul basari, duk matan da ta taho ku sun kuyar da kanku sai ta kule. Kun ji yan majalisar mai shayi, yan majalisar tela, yan majalisar bakin titi, manzo Allah ya ce a gaya muku, in matan mutun ta taho ku sun kuyar da kanku sai ta kule. Gabdul basr, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kaffu al adha, ku kame bakinku, ka ku zagi wani, kada ku yi da wani, ka ku ci mutuncin wani, ka ku ba da labarin wani. Haga Annabi ya tashi majalisar, dama abu biyu ne, kallon matan mutane, wani sai ga kamar wuri diye kenan, wani astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wai hadda wani kallo mai dogon zango, ko a ga maka akwai wani kallo mai dogon zango a musulunci? Yace wai ya halatta a kalle ta so daya, wai ga ma ta akai fa, kawai baka san da mace ba, kana daga kai ta taushi ne aka ce ka sunkuyi da kanka, ba sai akai wai kai ta kallanta sai ta kule, wani ya ce ai kallo daya ne har yanzu, ranar da aka bada aka baka dama kai bi kenan, sai ka bi ta gida. So da aka akwai hanyar da wallahi mata ba sa iya bi saboda tsira musu ido da ake, sai ga mace har tuntube take yi, in wani ya fara kallanta daga sama har ƙasa sai ya duk kirga a tanfofinta da kayan da take wucewa da shi. Wai sai ka kaful adha, raddu salam, in kuna hirar na aka zo cewa aka ce assalamu alaikum, ku ce wa alaikumus salam, assalamu alaikum, wa alaikumus salam wa rahmatullah, ku dinga amsawa idan an kira ku. Kaful adha, amru bil ma'ruf, ku dinga umarni da kyakkyawa, da kun ga za a yi barna ku tashi ce kai tsaya, kai in za a yi fada ku raba, in wani ya zo da kaya yana bukatan a dora masa ku taimaka a dora masa, in za a sauke ku taimaka a sauke masa, in za a tura masa ku taimaka a tura masa, in za a dauko abu ku taimaka a dauko, in wani taimako ya tashi ku je ku kai taimako da gudu. Amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, wannan sune kaidodi da zaman kan hanya. Manzo Allah ya ce in ba za ka iya cika su ba, ka tashi ka shiga gidanka. Yasa ake so ka sai littattafai da yawa, ka sai computer nan, ga internet nan, ka shiga babi daban-daban, ka shiga islamtoday.net, kai hira da su Dr. Salman Auda, ka ji matsalolin duniya yadda ake warware su, ka shiga site na musulunci, ka karanta abubuwa masu amfani, yafi ka zauna kana na jaki, kana tunani na banza, na wofi, na iska, abinda ba zai haifar maka da alkhairi ba. Kana raya abubuwa daban-daban, wani ya arziki kana jin haushin sa, wani ya babur kana jin haushin sa, ka san ko ba a samun hutu da hutu, ba a samun jin dadi da jin dadi. Duk wanda kaga yana jin dadi ya sha wahala, sannan yake jin dadi. Duk wanda ka ganshi ya huta sai da ya sha wahala yake samun hutu. Amma ba za ka zo ka zauna akan benci ba, wani yana makaranta, wani yana kasuwa, wani yana rana, yana aiki, kai kana zaune, ya zo ya arziki kuma kana jin haushin sa, kana fada da kaddara Allah kenan, don baka kama hanyar da Allah zai maka arziki ba. Da haka matasa, a daina zaman hira, a daina zaman benci. in ba abin alkhairi za a tattauna wanda zai jawo muku ko ya jawo addininku ko al'ummarku ko ƙasarku ko yankinku alkhairi ba, ƙara ku tashi ku je ku yi bacci ko ku je ku yi nazari ko ku yi karatu ko ku je ku yi wani abin da zai amfane ku a duniya ko a lahira ko duniya da lahira. Shine Allah ya ce a gaya muku wannan. Thumma ya'uduna limanuhu anhu, sannan su koma zuwa ga wannan majalisa wacce aka hana su zama. Wata na jauna suna ganawa ko suna tattaunawa ko suna yin meeting bil ism da sabo, wal udwani da kuma zalunci da shishigi, wa ma'siyatir rasul da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da waɗannan laifuka guda uku suka hadu, kai ka san al'amari ya lalace. Ism, zaman sabo, zaman yi da mutane, zaman gulma, la yadkhulul jannata namam, mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba. Zaman hira, kai kaji wani sabon dan kwallo da ya fito, wancan dan club kaza, wancan dan waye dan Chelsea, wancan dan Arsenal, wancan dan waye, wancan dan waye, wancan kuma shi dan wasa kaza yake so, wancan dan wasa kaza yake so. A zauna ta tattaunawa, ai ta bada labari. Kai basu san ka ba, basu san kana yi ba, ba addinin ku ɗaya ba, yaran ku ɗaya ba, ƙasar ku ɗaya ba, ko ba abiyan ku, ko ba lada a lahira. Ka za ka bata kanka lokaci ka tashi kai abin da zai amfane ka duniya da lahira. Su ma waɗancan da kaga sun shagala da wasa, ba addini ne a gabansu, ba lahira a gabansu. Saboda ka tashi ka yi abin da zai amfane ka. So muke ku cika makarantu, university nan da aka yi sababbi a garinku, ku je ku cika ta, ku riƙe ta ta zama taku. Yanzu ake gaya mana ɗazu a Kaduna cewa Imo State kaɗai adadin ɗaliban da suka shiga university, ‘yan Imo State sun fi na gabaki ɗaya jihohi 19 na arewacin Najeriya. Da an zo anyi wa'ek, anyi na eko, anyi waye, mafi yawa ba a ci ba, anyi jan mafi yawa ba a kai 160 ba. Kuna ina, ba ƙoƙari aka fi ku ba, ba ƙoƙari aka fi ku ba, amma wasa da shagala ya ɗauki hankalinku. Ba abinda za ku karanta ba za ku gane ba, ba wani ilimi a duniya da ba za ku iya ba, amma wa hankalin da tunanin da za ku sa ku gane karatun, kun shagala da wasa, kun shagala da wargi. Duk mutum ba sa a ci ba sai ya zama bawa a ƙasar nan. Duk mutumin da bai karatu ba zai ga ƙasƙanci a rayuwarsa. Wallahi sai nan gaba an ce wato da koma an zaka sai an ce ina certificate ɗinka na secondary. Ba za a ɗora ma kai a kanka ba sai kana certificate na secondary. So da haka a tashi ai karatu, shi ne zai kare ka daga ƙasƙanci, ya kare ka daga wulaƙanci, kuma dole a dama da kai. Zaman gasa ake yi tsakaninmu da maƙotanmu, zaman gasa ake. In ba mu karatu ba, ba mu ilimi ba, ba mu cika makarantu ba, ba mu dage ba, duk wahalar da zaka sha wajen neman ilimi za ta haifar maka da alkhairi. Ko wace irin wahala ce, ku ga annabin Allah ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba. Hakika mun gamu da wahala a tafiyar nan tamu, amma ƙarshe mai ta haifar alkhairi. Saboda ka a dage ai karatu, a dage ai ilimi, a dage a je makaranta. Wannan shi zai raya al'umma, shi zai busa mata rai, shi zai daga martabar mu a duniya. Saboda haka an hana wannan ism, zaman sabo, zaman yi da mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirarun nas, shirarul khalqi almashauna bin namima, albaghuna lilbura'a alayb, almufarriquna bainal ahibba. Ashararun mutane sune masu annamimanci, masu nema wa marasa laifi laifi, masu raba tsakanin masoya da gulma da munafunci. Wal udwan, Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Al ism duk abin da kasan zai cuci wani, ko ya raba tsakaninka da Allah, ko ya jawo maka matsala tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane, yana cikin ism. Wa ma'siyatir rasul, ga saba manzo Allah ya hana wannan ana yi. Wa iza ja'uka, Allah ya ce idan suka zo wurinka ya rasulullah, hayyauka, sai su gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah, da abinda Allah bai maka gaisuwa da shi ba. Ma'ana suka ce salamu alaikum, salamu alaikum, ba salamu alaikum ba, salamu alaikum. Kaga an zagi mutum kenan. Samu yana nufin halaka da ruguza da kuma wato tawaya. Sai su oye lamun din su salamu alaikum, salamu alaikum. Wasu dauka annabi bai gane ba. Sura kana Aisha ta gane, tace tsinannu Yahuda ne, tace tsinannu ku ne kaza kaza. Annabi ya ce yi shiru Aisha, ai na mai musu. Da suka ce salamu alayka, sai nace alaikum, ko wa alaikum, ya koma kanku. Ai na ba su amsa. tace to amma dan rashin mutunci a zo har gidan mutun a zage shi a ce assalamu alaikum kuma yanzu a cikin namu akwai masu fadan wannan assalamu alaikum shi yasa ni in ban ji abin da kace ba sai in ce alaikum koma mai karo kai koma kanka assalamu alaikum wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan akai muku gaisuwa Allah yace kuma yadda kwatankwacinta ko wacce ta fita kyau ma'ana in mutum yace maka assalamu alaikum kace wa alaikumus salam to ka masa daidai da yadda ya ma won yace assalamu alaikum kace wa alaikumus salam wa rahmatullah ka masa biyu kenan ya maka daya ko in yayi biyu kai uku ko in yayi uku kai hudu in yace assalamu alaikum wa rahmatullah to ba za ka ce wa alaikumus salam kai shiru ba dan Allah ya hana wannan cha ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ko ka wa mutun daidai da yadda ya maka ko kuma kai masa mafi kyawun abin da ya maka kenan idan mutum yazo yace assalamu alaikum me za ka ce ka iya cewa wa alaikumus salam ka masa daidai kenan ko wa alaikumus salam wa rahmatullah ka masa ahsana minha amma yace assalamu alaikum wa rahmatullah to sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ka masa daidai kenan ko wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuhu ka masa biyu ka masa uku ya maka biyu kaga ka masa ahsana minha domin uku tayi me ta ku biyu amma mutum yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah kace wa alaikumus salam to baka yi abin da ya kamata ba don ya maka biyu ne ka masa daya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu in kuma ya maka uku yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kace assalamu alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu sai ka kara masa wa maghfiratu amma shi da zai baka zai maka sallama baya halatta ya sa wa maghfiratuhu domin ya sa maka wa maghfiratuhu ya toshe maka kofar da ba za ka iya masa ahsana minha ba don ba ahsana daga guda hudun nan kisa Sheikh Albani a cikin silsila yace to shi mai bada amsa shine zai karawa magafiratu amma shi mai yin sallama sai dai tsaya a guda uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratu wanda tace gaisuwa wa salamun ala ibadihi allazina istafa salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun ala ibrahim kaga Allah ya tace aminci aminci ya tabbata akan annabawan Allah masu daraja masu girma wa salamun ala ibadihi allazina istafa to shine irin gaisuwar da Allah iyadda ayi Sheikh Albani yace Sheikh Usaimin yace sai mu tace maka hello how are you yace ba laifi ka faɗi wannan amma ka fara cewa assalamu alaikum assalamu alaikum saboda a cikin faɗa assalamu alaikum akwai alkhairi mai yawa ga musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin biyadi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu الا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم ابشر السلامه بينكم ice na rantsa da Allah wanda rayuwata take hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku imani ba sai kuna son juna in ga ya muku abinda in kuna yi za ku so juna sahabbai suka ce eh ce ku yada sallama a tsakaninku ka hadu da dan uwanka tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif ko ka san mutum ko baka san shi ba kai masa sallama Wada haka wa iza ja'uka hayyauka in suka zo sai su yi maka gaisuwa bima lam yuhayyika bihi Allah da irin abin da ba shi Allah ya maka gaisuwa da shi ba wa yaquluna suna cewa fi anfusihim a cikin rayukansu ko a cikin zuciyarsu laula yu'azzibuna Allah bima naqul dan me Allah bai mana azaba ba saboda abin da muke fada wato sun fadi mummunan magana ga annabi sun dauka annabi bai gane ba kuma sai su dinga cewa gashi mun zo har gaban sa mun zage shi bai gane ba inda shi annabin Allah ne da sai Allah ya mana azaba to shine Allah ya tona asiri yace na sani kuma za ku zo ku shiga jahannama na san abin da kuka faɗa shi yasa duk wata kalma da za ta zamo akwai zagi a cikin ta, to kada ka fade ta, koda kuwa kalma ce mushtaraka, wato bazawara kalma ce da tana iya daukan yabo, tana iya daukan suka, kada ka fade ta a lokacin da zaka yabo mutum. Shi yasa Allah ce ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ghurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Kada ku ce ra'ina, saboda ra'ina min ar-ra'iya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ana kuma iya tsagota min ar-ru'una, ru'una yana nufin furgitacce. Sai su ce annab ra'ina, wato furgitaccen mu, suna nufin zagi. Shine Allah ya ce to kako sake fadan wannan kalmar, domin kada su dinga amfani da ita suna fadan mummunar kalma ko magana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yana kauna annabin sa, yana son sa, yana kare shi daga miyagun kalmomi da makiya suke fada masa. Wa yaquluna, suna cewa fi anfusihim, a cikin zukatansu, laula yu'azzibuna Allah, dan me Allah bai mana azaba ba, bima naqulu, saboda abinda muke fadawa manzon sa. Allah ya ce hasbuhum jahannamu, wannan shi ake kira mubtada da khabar, ma'ana jahannama ta ishe su. Tunda suka yi wannan, to za su shiga jahannama. Wace ce jahannama? Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. To nan za su shiga jahannama, yaslaunaha, za su shiga jahannama. Hasbuhum jahannam, shi Allah ta'ala ya ce yaslaunaha. Wannan jumla din fi mahalli nasbin hal, ai halata kaunihim, za su kokkona a cikin wannan wuta ta jahannama. Fa bi'sal masir, Allah ya ce tur da makoma, a ce ka gama rayuwarka, ka ji dadi, ka hole, ka more, kai abinda kaga dama, kuma karshe a ce dai an tattara ka, ka koma jahannama. Tur da wannan makoma ta zama ta kafirai. Allah ya tsare mu. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka gamsu, kuka yadda, kuka aminta da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, da duk abin da aka ce alabari ne kuka yadda, duk abin da aka ce hukunci ne kuka yadda, adalci ne, duk wani labari da yazo daga Allah kuka yadda gaskiya ne, shine imani. Allah ya faɗi labari ka yadda gaskiya ne, yayi hukunci ka yadda adalci ne, to ka zama mai imani. Dan duk imani gaba ɗayan sa labarai ne da hukunce hukunce. Ka yadda hukuncin nan da Allah ya adalci ne, ka yadda labarin nan da Allah ba ya gaskiya ne, to ka zama mumini. Dan duk gaba ɗaya rashin imani yana shigowa cikin waɗannan abubuwan ne, wato guda biyu. To Allah ta'ala ya ce idza tanajaitum, idan za ku gana, idan za ku yi meeting, idan za ku tattauna a gefe, in za ku yi najakin bene, fala tatanajaw bil ithmi, kada ku gana da yin sabo, kada ku gana da yin laifi, wal udwani, kada ku gana da shishigi da wuce gona da iri da kuma zalunci, wa ma'asiyatir rasul, kada ku gana da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadana abuwa guda uku, al ism wal udwan wa ma'asiyatir rasul, su mu'minai in za su meeting, Allah ya ce kada a samu daya a cikin wannan meeting din naku. Duk wani meeting, duk wata ganawa, duk wani tattaunawa, duk wata kungiya, duk wata majalisa, duk wani gurin zama, kada a kuskura ya zama ɗayan ukun nan ake yi, ko ukun gaba ɗaya, ko bi daga cin ukun, ko kuma shashin ukun. Watanajaw bil birri wat taqwa, Allah ya ce in za ku gana, ku gana da nagarta, abubuwan alkhairi, abubuwan nagarta, to ku gana da irin su. Al birr ya tattaro duk wani abin da zai zama dalilin gyaruwar duniya da lahira, shine birr. Laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala, kun ga yana cikin birra. Ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili was sa'ilina wa firqaabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna. Duk wanda yana cikin albir nagarta, saboda haka mutum ya zama nagartacce, sune barara. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim, waɗanda suka yi nagarta, suka yi aiki na ƙwarai, albarru yana daga cikin sunan Allah, albarru rahim, mai kirki kuma mai rahama. Saboda haka mutum ya zama mai kirki, mai nagarta. Duk wani mutum da za ya wa ta'awanu, ku yi taimakekeniya alal birri, bisa aiki nagari wa taqwa da tsoron Allah, to Allah yace wa tanajaw bil birri wat taqwa can wa ta'awanu alal birri wat taqwa nan wa tanajaw bil birri wat taqwa al birr duk wani abin da zai hana ka wato zai sa ka zama nagartacce ka zama al ka'ikata al khairi wat taqwa duk abin da zai tsare ka gaban saban Allah idan aka hada birru da taqwa birru tana wakiltar duk wani aiki na alheri ka je ka aikata shi taqwa kuma tana nufin duk wani aiki na sharri ka kare kanka kada ka je ka yi shi to shine Allah ta'ala yace in za a kafa kungiya ko za a yi meeting ko za a yi taro to ayi taron nan akan abu biyun nan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan to Allah ta'ala yace wattaqullah sannan ku ji tsoron Allah in aka ce ka ji tsoron Allah an gama maka wa'azi duk abinda za a gaya maka bayan cewa ka ji tsoron Allah sunansa sharhi da karin bayani shi yasa da wani sahabi zai tafiya sai manzo Allah ya ce zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khair haythu ma kunta Allah ya maka guziri na tsoron Allah wani sahabi Mu'az bin Jabal da yazo shi ma zai tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah ma'ana jin tsoron Allah ya zama shine guzurinka wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka biyar da mummuna wato ka biyar da kyakkyawa akan mummuna sai ta shafe maka wato mummuna din wa khaliqin nas bi khuliqin hasan sannan ka zauna da mutane da kyakkyawan hali da kyakkyawan dabi'a wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu mutane halinsu sune su martabarku da kimarku da nauyinku a sikeli to halayenku idan ku rasa halaye masu kyau kuka zama masu cin amana masu ƙarya masu saba alƙawari masu zalunci masu cuta masu jahilci marasa sana'a marasa aikin yi marasa sanin ciwon kansu to shikenan kun tafi babu ku a lissafi kun zama cikon gari kun zama yuyuyu inji Bahaushe yace da haihuwar yuyuyu Bahaushe ya iya sa suna wato wanda bai je makaranta ba bai da sana'a bai da amfani sunansa me yuyuyu kada ga ji wannan sura ka san suna ne da wato mutum ba shi da wani amfani shine yake cewa da haihuwar yuyuyu kare ka samu da ɗaya kwakwara mai amfani wani yana cewa wannasu alfun minhumu ka wahidin wa wahidin kal afin amrun bada zaka samu mutum dubu da ba za su yi maka mutum ɗaya ba a sikeli na ilimi ko na amfani ko na tarbiya ko na nagarta sai ka hada mutum dubu ka dora su a sikeli mutum ɗaya yafi su kuma zaka iya samun wato mutum ɗayan da yafi dubu mutum ɗaya shi kadai amfanin da zai ma yafi a tara ma mutum dubu to kaga ashe ba haihuwa bane muhimmi nagartar abinda aka haifa kun ga akwai annabin Allah fa yazo zai wuce da yaro karami Allah yace yanka shi annabi Khadir aka ce yanka wannan jaririn yanka shi wannan yaron a ƙarshe mai Allah ya bada amsa kita wannan yaron zai iya zama fitina ga iyayensa iyayensa mu'minai ne nagari ne amma in ya girma zai iya jawo iyayensa rigimar da soyayyarsa gare shi zai sa su halaka da aka ayanka shi dan a tseratar da iyayen ba yi da amfani amma kuma da aka shiga wani gari kuma ga wani mutum shi kuma ya mutu ya bar wa iyayensa dukiya karkashin katanga Allah ya ce da annabi Musa da annabi Khadir su tayi su gina wannan katangar annabawa aka sa don su gini su tsare dukiyar marayu kun ga ashe kafa kwamitin marayu da yin gini don kare mutuncin marayu ashe ba mu muka fara ba annabi Musa da annabi Khadir su suka fara gina katanga don su kare dukiyar marayu fa amal gulamu fa kana fa amal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saliha ita waɗannan marayu guda biyu wannan katanga ta marayu ce guda biyu ƙarƙashin katangar akwai dukiyar marayun ubansu kuma mutun ne na gari shine Allah ya ce mu gina wannan katanga don mu ci gaba da kare wannan dukiya har sai waɗannan yara sun girma kun ga ashe gini don kare mutuncin marayu aiki ne da annabawan Allah suke yi to shine Allah ta'ala ya ce wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah wanda gare shi za a tattara ku ranar alkiyama ga baki ɗayanku ya muku hisabi in khairan fa khairan wa in sharran sharran fa sharran wanda ya ga alheri daga ƙwaryarsa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu Allah yace innaman najwa, lalle tattaunawa da mitin da ake yi dan a cutar da mu'minai minash shaytani, daga shedan ne. Shedan yake zuwa ya kafa kungiyoyi, ya musu register. Yanzu a cikin internet har akwai club club da aka bude, ake shiga ake register. Akwai oneeye.com, wato iblis mai ido daya.com. Mutane suna shiga su register a ciki, wato a shiga a gana da shedan. Wai iblis ne aka kafa masa, dujal ne aka kafa masa kungiya kafin ya bayyana. Saboda haka masu shiga internet da masu shiga Facebook da masu shiga Twitter da masu shiga wato tugo da sauransu, kai kaje tugo din nan, kaje kai tugo din sharri, kaje ka jawo kanka bala'i. Saboda haka duk wanda zai tattauna da kai, ko za ka yi rubutu, ko za ka gani, ko za ka karanta, ya zama abu ne da zai amfane ka duniya da lahira. Kuma duk wata kungiya da ake neman ka kai register, kada ka yi, kada ka zama member a kowace kungiya da baka san manufarta ba, baka san abin da take kunshe da shi ba. Man kaffara sawada qawmin fa huwa minhum, wanda ya register da wasu mutane ya yawaita yawan su, suka kirga da adadin sa yana cikin member din su, fa huwa minhum. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum, almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyamati. Dan haka duk wanda kake so sai ka tashi da shi gurgurdan sanka da shi gurgurdan irin tashin da zaku yi ranar alqiyama. Dan haka Allah ta'ala ya ce innaman najwa, lalle yin mitin da ganawa da sirrantawa da kuma wato taro da ake a gefe mina shaytani, daga shaydan ne, li yahzuna alladhina amanu, don ya batawa mu'minai rai, dan ran mu'minai ya baci yake yin wannan. Walaysa bidarrihim shay'an, shi ba mai iya cutar da mu'minai bane da komai, daga kaidin sa ko daga sharrin sa ko daga makarkashiyar sa ko zagon kasan sa ko kutungulan sa, illa bi idnillah, sai da inufin Allah. Sai in Allah ya nufi abu ya same ka, irada kauniya, sai kaga ya same ka. Wa 'ala Allahi falyatawakkal almu'minun, ga Allah kadai mu'mine za su dogara. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi, kada ya ji tsoron komai, Allah zai bashi kariya. Na'am.
Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis, إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
الله تعالى ce ya ayyuhal ladina amanu, irin wannan kira an yi shi 88 ko da 9 a cikin alqur'ani, har akwai littafi da aka yi Nida'atul Rahman ila Ibadir Rahman, wani malami ya dauki wadannan ya ayyuhal ladina amanu din yayin sharhin su. Dinda Allah ya kira mu'minai, Abdullahi dan Mas'ud yace da an ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda kuka yi imani, yace sai mu kasa kunne, domin mun san ɗayan biyu ne, imma a ce muyi mu samu alkhairin duniya da lahira, ko a ce mu bari, a cikin barin ma akwai alkhairin duniya da lahira. Saboda ka duk sanda Allah ya kira ka saurara ka ji kiran Allah, wata doka ce da zai bayar ta ayi, ko wata doka ce ta abari, ko kuma wani alkhairi ne Allah yake so ya dora mu akai. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda kuka gamsu kuka yi imani da Allah ta'ala, idza qila lakum, idan aka ce da ku tafassahu fil majalis, ku yalwata ku buda ku mammatsa, fil majalis a gurin zama, Allah ya ce fafsahu ku buda din ku yalwata din, yafsahillahu lakum, Allah zai buda muku kuma zai yalwata muku a duniya da lahira. So gurin zama ne aka zo an matse, in ka ga mutum ya taho matsa masa ya zauna, ko aka ce a dan mammatsawa ne ya zauna, dan mammatsa din, kada ka ce na matsa din, kai da Allah kai ka damu mutum wai ya matsa. To Allah ya ce matsa, kakka damu ka matsa wa dan uwanka ya zauna, sai kai ma Allah ta'ala ya buda maka wani alkhairi da baka sani ba. So da haka wannan yana daga cikin mutunci, yana cikin girma. An ce dalilin saukar wannan aya, wato wasu ne daga cikin shashin mu'minai waɗanda kowa yake gaggawa ya zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna, saboda haka sai ya zama su muhajiruna, manyan sahabbai da suka yi hijira, da manyan managartan farko da suka fara shiga musulunci sai su zo su samu guri ba. Shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son irin waɗannan mutanen su zama su ne a gaba-gaba da shi, domin su suka fi rike sakonsa don su isa wani baya. Su kuma waɗanda ba sa ganewa sun zo sun cike gaban, su kuma waɗanda suke ganewa kuma an tunkuɗa su baya. Gashi ko ba lokaci da na speaker ba, balle a ce an yi amfani da loud speaker an kai sako ga kowa. Shi kuma annabi yana son wanda darab da ya ji zai haddace hadisi ya isa wa wani. Nadar Allahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Allah ya ni'imta mutumin da ya ji magana ta ya haddace ya kaita kamar yadda ya ji ta ba ƙari ba ragi. To an tattarewa manya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa kai tashi, kai ma tashi, kai ma tashi, kai wani ku zo ku zauna anan. To shi wanda aka ce ya tashi sai ya dinga kunkumbura baki, yana shan kunu, yana shan mur, wai an ce ya tashi. To shine Allah ta'ala ya ce to bari ma an ce a dinga tashi din ne. Tunda annabi ne ya ce a tashi, wani yana gabe kamata a ce ya tashi ba. Sai Allah ya ce to ni zan ce a tashi, ko a buɗa wa sahabbai manya su zauna. Saboda kan an zo guri, ke sa duk inda ka ga ba naka bane kakka zauna. Yanzu wani taro ake yi, in ka zo gashi kowace kujera an sa suna wanda zai zauna, ko wani sai zo cim 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 ya zo fa ga sunan wani yana gani wai sai ya zauna. Suka protocol suka yi mai shiru, sai da mai gurin ya zo aka ce tashi. Kuma in gurin da ya dace ya je ya zauna ɗin an cika, sai ya tashi ya kalli wannan ya kalli wannan. To kaga an wulakanta mutum, bai kamata ka zauna inda ba a ce ka zauna ba. Don aka ce ka tashi an zuban ma da kima, don aka ka zauna inda ya dace da kai. In ka zo ka tarar nan gurin an ware shi na wasu mutane ne, to kaka zauna. Ka tafi can inda ya dace da kai, in an ga ya kamata a jawo ka a ce dawo nan sai ka dawo, in ba a ce ka dawo ba nan aka zaunar da kai sai ka zaman ka anan. Ita kujera fa ba ta ƙara mutum wata daraja, ko ba ta rage masa a wajen Allah. Dan watakila an ce ka hau kujeran gaba, ko ne ƴan high table wani suna can baya, to watakila na bayan sun fi daraja a wajen Allah ma bisa na gaban gaba daya. Wani kwaya ɗaya ma da yazo aka ture shi aka ce kai wace ka shigo nan, ta dalla ga gurin ku can an sa muku fararen kujeru na roba, tafi can ka zauna. Nan baka gaba an sa abin nan na manyan mutane ne. Me yawa wannan da aka kora madfu'un anil abwab, wanda aka kore shi din watakila kwaya ɗayansa ya fi cikin taron gaba daya. Wata rana aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya wuce wani sahabi, sai sahabbai manzo Allah ya ce me ra'ayinku game da wannan? Suka ce wannan in ya nemi aure ba za a bashi ba, wannan in yana magana ba za a saurare shi ba, wannan kaza kaza, suka yi ta kushe shi. Kenan sai ga wani yazo ita wannan ha wannan ai wannan ai kaza, wannan in yazo nemi aure, sai da gaba kuma manzo Allah ya ce to wancan kwaya ɗayan ya fi irin wannan cikin duniya. Wala ka kanka ga mutum a can baya ka dauka wai don bashi da daraja ne, ko ka ga wani a gaba ka dauka don yafi kowa daraja ne? Daraja a hannun Allah take, kuma a boye take. Ka gani rubba ash'ata aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarahu. Akwai wanda zai zo gashi gura gura yayi butu butu, ana tunkuɗe shi daga bakin kofa, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya rantse baya kafara. Idan ya kalle ka ice billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan mutumin fari ne, sai ka kajuya ka koma fari dan kai ƙarya. Sai da yadda Allah ya yaddada shi, in yace abu fari ne sai a maida abun fari dan kai kafara. To wannan mutanen daban suke fa, to su a boye ma suke, ba ma a fili suke ba. Dan haka wannan shine Allah ya ce tafassahu fil majalisi fassahu idza qila lakum tafassahu, ay ma'ana tawassahu, ku yalwata ku buda wasu su samu guri. To Allah ya ce ku buda din ku yalwata don wasu su samu guri su zauna. Fasahu yafsahillahu lakum, waɗannan duk gurare haka ya kamata a ce guraren zama da gurin hira da wajen majalisa da wajen kujeru da inda aka harhaɗa jama'a za su taru. To in an zo wani bai samu guri ba a yalwata masa ya zauna. Makaranta ce, majalisi ne, wajen ɗaukar ilimi ne, wajen tattaunawa ce, rabar juma'a ne, ko a cikin masallaci ne, ko wajen tauraron tafsiri ko hadisi ko karatun Qur'ani ko me, wani bai samu guri ba. Kuma ka lura duk mutumin da bai samu guri ba yana tsaye ka yalwata masa ya zauna, za ka ga yana murmushi yana kallon ka, ma'ana ya ji daɗi. In ka ce bismillah wani zo ka zauna anan, wani ma saboda kima sai ya ce zauna ni in tashi. Ka samu guri ba, zo 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 zo, sai ta ce a dan Allah ya zaman ka ana, a dan Allah ka zauna, dan Allah zauna, dan Allah tashi. Saboda an masa mutunci, wallahi na haka yake, sai ce zo bismillah. Ka ce ina zauna? Ce a barin tashi kai ka zauna. Ce a kai dai kai zaman ka, a da Allah zauna, a da Allah zauna. Sai ga to kaga wannan mutunci kenan. to zaga irin wannan ba a mantawa. To saboda haka idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, Allah ya ce ku yalwata ku buda, yafsahi Allah lakum jawabu talab, kuma Allah zai buda muku zai yalwata muku a duniya da lahira. Wa idza qila shuzu, in an ce ku tashi kuma fan shuzu ku tashi, in an ce tashi Allah ya ce ku tashi, dan wata ran za a ga inda ka zauna din ana bukatun ayona ba sai a ce tashi, sai ga mutum ya cika ya ba ya za a ce in tashi, to tashi mana. Akwai inda Allah ya ce ma an ce tafi ka tafi, idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, kazo kawa mutum salama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, sai inda dare maka nazari nake, Allah ya ce to ka san da dare maka din shi ya fa alkhairi, kaka ce iye ni za a wulakanta ma wallahi ba zai ƙara ganin fuska ta kofar gidansa ba, to Allah ne ya ce ka tafi shi ya fa alheri. Shi yasa wani tabi'i yake cewa haffata nake in je in sallama a kofar wani gida a ce mun san da dare ma, domin shiga cikin wannan ayar. To me zai faru in an ce ku tashi kuka tashi? Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah zai daukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku saboda sun bi doka sun bi umarni. Wallazina utul ilma, waɗanda Allah ya ba su ilimi kuwa su kuma za a daukaka su darajatin, su ma darajoji, za a daukaka masu imani da masu ilimi zuwa darajar da ba ta da iyaka. Saka wannan kwadaitarwa ne bisa imani da ilimi, kai imani da Allah kuma ka karfafa imanin, kuma ka kiyaye abubuwan da suke nawaqidul imani ne, ka kirare nawaqidul islam. Shi yasa malam mai akhdari yace awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani, ka inganta ka kyautata imaninka, kada ya samu tawaya, kada ya samu wato narkewa, sannan ka je makaranta ka koyi ilimi. Hakika ilimi yana ba dan adam daraja, yana ba shi kima, yana ba shi mutunci. Shi yasa kuka ga Allah ya sako mana abubuwa guda shida game da ilimi. Na farko, awwalu ma khalaqa Allahu alqalam, daga cikin halitta Allah ta farko akwai alqalami, kuma da Allah ya halicci alqalami bai bar shi kawai ba, a feke kawai tsaya ba, sai ya ce uktub, rubuta. Sai alqalami ya ce me za a rubuta Allah? Sai Allah ya kimsa masa ka rubuta duk abin da zai faru a duniya, abin da zai faru min awwalil khalqi ila akhirihim ka rubuta. Sai alqalami ya ci gaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje Isra'i yana gaya mana hadisi sahihi, yace naje inda nake jiyo motsin alqalamin nan yana ta rubutu, yana ta rubutu, akwai sikirarka, akwai sikirata, akwai sikirar duk a wannan alqalamin ya rubuta. Annabi yace yaji ƙara alqalamin yana rubutu. Sanabu nabiyu, annabi Adam da Allah ya halitta shine farko a cikin mutane, kafin annabi Adam ba mutum, amma akwai halittu da yawa amma ba mutum. Annabi Adam shine farkon mutum da Allah ya fara kerawa, to da Allah ya kera shi ya bashi darajoji, daga cikin darajojin da ya bashi shine wa allama adama al-asma'a kullaha, Allah ya fifita annabi Adam da ilimi. Thumma aradahum ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kun ga alqalami ne farko, annabi Adam farko a cikin mutane an fifita shi da ilimi. Sannan ka zo bangaren Qur'ani, an saukowa da Annabi sallallahu alaihi wasallama sura 114 aya 6636 a Habs, 6614 a Warsh, bambancin dugon aya din. Ayoyin nan biyar aka fara saukowa, biyar din nan suna magana akan ilimi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Magana karatu ce a cikin ayoyin nan guda biyar. Sana abu na hudu, Allah bai ce annabi ya nemi a ƙara masa wani abu na duniya ba, sai ya ce wa qur rabbi zidni ilma, Allah ina roƙonka ka ƙara min ilimi da karatu. Sana abu na biyar, Allah subhanahu wa ta'ala yace wa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi, wanda suka sheda Allah, mala'iku ma sun sheda, sai Allah ya ce sai masu ilimi, kai da baka da ilimi ma ba amma kalli kimaka balle a saka cikin masu shedawa ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama, wa su jin tsoron Allah kawai a cikin bayinsa sune malamai. malaman nan na kowane ilimi in dai sun san Allah za su tsorace shi, za su girmama shi, domin su yaƙin ma wannan aya din ya shigo ne a cikin ilimin zamani. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, Allah a cikin bayinsa kadai masu jin tsoransa su ne malamai. Da haka wannan kadai ya isa ya nuna mana darajar ilimi. Duk mutumin da ya ilimi kuma yayi kayan da barawo baya sacewa, yayi kayan da ba sa tauyewa, yayi kayan da ba sa karewa, yayi kayan da ba su da nauyi, yayi abin da kana ba da shi yana karuwa, kuma kayi abin da zai tsare ka ba kai zaka tsare shi ba, kayi taskar da ba a sace ta, ba a kwashe ta, ba a wawashe ta, ko ba haka bane? Da ilimi yake samun wannan daraja. Saboda haka a zage ayi karatu ƴan uwa. Wallahu bima ta'amaluna khabir, Allah yana da cikakken sani na boye da na fili game da abin da kuke aikatawa. Da abin da muke aikatawa boye ne ko a fili ne, Allah subhanahu wa ta'ala yana gani, yana sane, kuma zai yi hisabi a kai ranar alkiyama. Na'am.
Ya ayyuhallazina amanu idza najaytum rasula faqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqah dhalika khayrun lakum wa athhar fa'in lam tajibu fa'inna allaha ghafurur rahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqat فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
Wannan aya an kawo asbabun nuzul da yawa a kanta, amma babu dalilin da ya inganta a cikin asbabun nuzul din. An kawo bayani cewa wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan tambaya, kullun su zo su cike majalisar annabi a hana shi shiga gida, in ya shiga a ce ana sallama, in ya fito a hana shi komawa. Sai Allah yake so ya kafa doka da zai sassautawa annabi, a dinga barin sa yana hutawa, kuma a dinga zuwa masa da magana sai wani ya sallama da annabi sai ya kama hira. Kuma ana mana haka, sai wani zo ya ce ya sallama da ka fito sai kama maka hira, baya ganin cewa akwai wasu abubuwa da yawa a gabanka, sai dauko wasu bayanai da bayanai ya sai ya baka labari da kissoshi da waye na kwanya takaita ya ga maka me ya kawo shi. In ka damu kuma ya ce mallam to ko in anjima in dawo, da a'a ai labarin ne bana so, kawai ka tafi zuwa ga abin da ya kawo ka me ya kaka. Ko mutun sai ya gama shi harkokin sa kaf, ya samu lokacin da ya masa, sai kuma ya zo kofar gidanka ya sallama, kuma lokacin kai kuma wani abu kake, in baka fito ba ya ji zafi cewa ya zo ya sallama da kai baka fito ba. In kace masa a yanzu lokacin kuma na ware shi ne ma dan nazari ko karatu ko hutawa ko shiga ban daki ko cin abinci ko ma in hira da iyali na, so da ka yadda kai ma kake bukatar lokaci ni wannan bukata. So da ka wannan tsari din yana da kyau, shi yasa Allah ta'ala ya fito da wannan a farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina. Sai a cika kofar gidansa a dame shi, a cika cikin gidansa a dame shi, sai Allah ya ce to daga yau duk wanda zai yi sallama da Annabi sai yayi sadaka tukunna. Haka wanda dama ba abin kirki ya kashi ba, da wanda ba wata bukata ta alheri ta zo da shi ba, sai kuwa tattara kayan sa san da dare ya masa aka daina zuwa. To Allah yayi haka ne dan ya rage wa Annabi sallallahu alaihi wasallam matsaloli na wato masu sallama da shi ba tare da wata bukata ba. To dai zo ce ya Rasulullah zan ganka ko baki am ya Rasulullah, wato ya Rasulullah ainihin shi dai a ce ya zauna da manzo Allah sun yi hira, shi dadi yake ji shi ya haka. To amma kuma ya san dukkan sakan na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kwana 1000 dinka muhimmanci, domin shi shiryar da duniya zai gaba daya. So da aka kakkabata masa lokaci, aiki ne jajajir a gabansa. Shi sa Allah ta'ala ya kafa wannan doka, da sahabbai suka fahimci dokar sai Allah ya janye ta. Shine ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, idza najaytumur rasula, idan za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqatan, ku gabatar da sadaqa kafin ganawar taku tukunna da shi. Zalika, yin wannan sadaka kafin ku gana da Annabi sallallahu alaihi wasallama khairul lakum, shi yafi alheri a gare ku, wa ataharu, shi yafi tsarki a gare ku, ma'ana zai tsarkake ku daga rowa kuma zai zama alkhairi ga talakawan da basu da wadata, kuma zai tsara muku lokacin da ya kamata ku gana da annabi. Fa in lam tajidu, idan buku samu abin da za ku yi sadaka da shi ba, fa inna Allah ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai ne. A ashfaqatum, shin kuna jin tsoron talauci? An tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqatin, idan kuka gabatar da sadakoki kafin ganawaku da annabi, kuna jin hakan zai maku zai sa ku cikin talauci ko zai sa ku cikin wato kunci? To in hakan ta faru, fa in lam tafa'alu, idan buku yi ba, fa iz lam tafa'alu, idan buku aikata haka ba, ma'ana buku bayar da wannan sadaka ba, wataballahu alaikum, to Allah ya karbi tuban ku, ya yafe muku, kada ma a sake bada sadaka, dama an yi ne don a fito da tsari. Faqimus salata, ku je ku wadana abun guda hudu. Faqimus salata, ku je ku tsayar da sallah. Wa atuz zakata, ku je ku bayar da zakka. Wa atiullaha, ku je duk abinda Allah yace ayi ayi, yace a bari ku bari. Wa rasulahu, duk abinda annabi yace ayi ku yi daidai gurgudo, in yace a bari a bari. Wallahu khabirun, Allah yana da zurfafaffen sani na ciki da na boye, zahiri da batini, bima ta'amaluna, da abinda kuke aikatawa. In kun aikata alkhairi zai saka muku, in kun aikata sharri za ku ga sakamakon sa. Saboda wannan asbab din da aka kawo din na sauka wannan aya, wani da'ifun ne, a wani batilun ne ma akhrajahu tabari, wani da'ifun ne akhrajahu bin abi hatim, wani ma da'ifun ne akhrajahu bin abi hatim, wani ma muqatil bin hayyana, wanda yana hadisan ƙarya shi rawaito. Daka da asbabun nuzul din anan zamu share su saboda rashin ingancin su. Daga ciki akwai abin da aka ce, sayyidina Ali yana cewa ayatun fi kitabillah lam ya'mal biha ahadun qabli, akwai aya alqur'ani ba wanda yayi aiki da ita sai ni, walam ya'mal biha ahadun ba'di bayana, ba wanda ya kuma aiki da ita. Ayatun najwa, kana li dinarun fabi'tuhu bi asharati dirahima, fa kullama aradtu an unaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaddamtu dirhaman fa nasakhatha ayatul ukhra, al ayatul ukhra. To wannan shi ma hadisin akhrajahu tabari an mujahir mursalan wa muslim min qismi da'if, haka dai wannan hadisin shi ma bai inganta ba da sauran su irin waɗannan da ake takawa. Fa Allah ya sa mu dace nan, zamu tsaya abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada mai yawa, inda muka yi kure Allah ya yafe mana. A kamar da aka shina jiya, mun je Kaduna domin gabatar da wata lacca wacce gidajen talabijin da radio na tarayya suka shirya ta akan tarbiyya a musulunci, wanda aka gaici sarkin musulmi da sauran sarakuna da wasu gwamnoni da wasu manyan mutane. Dalilin da ya sa mu yi tafsir ba kenan, jiya muka tafi Kaduna domin gabatar da wannan lacca, muka kwana a can, aka gabatar yau da safe, ko muka yi kwana kamar yadda wato aka tsara, kuma Allah ya kai mu lafiya, mun da lafiya. Wannan yace assalamu alaikum, malam kwangila ce aka bani, amma an yi mini kutungwila a kai, nake roƙon Allah ya taimaka mini, malam ya taimaka mini da addu'a, Allah ya sa a dawo mini da ita. Wato an bashi kwangila zai samu kuɗi mai tsoka, shine wani ya gano, ka san mutane in zaka samu alkhairi ko zaka samu wani abu mai amfani, wani ya hango sai je sa kafa ya blocking ɗinka shi ya karbe. To saboda haka in rabanka ce Allah zai kawo maka, muna roko Allah subhanahu wataala ya kawo maka haƙƙinka, ya kuma tabbatar maka da shi, ya kuma baka ikon sarrafa shi inda zai amfane ka, ya amfani musulunci. Wannan yace ina bin bashin kuɗi ne, ina roƙon akan Allah ya sa a biya ni bashin da nake bi. To dama in kana bin bashi ya kamata a biya ka, kuma biyan bashi yana cikin aikin alkhairi, kuma kin bin biyan bashi, wato mutum yana da abin da zai biya bashi ya kibiya, shi ma yana daga cikin zalunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nauyin bashi, taurin bashi, kana da hali ka kibiya, to wannan zalunci ne, ya halatta a ci mutuncin mutum a karbo haƙin jama'a daga hannunsa. Wannan ce assalamu alaikum, mallan ina roƙon ayyuwa babana addu'a, Allah yaye masa halin kuncin da yake ciki. To Allah yaye wa babanka halin kuncin da yake ciki, kuma ga ƙarin addu'o'i guda uku da babanka zai ji su ya dinga yi, to Allah zai yaye masa kunci. La ilaha illa Allahul Azimul Halim, la ilaha illa Allahu Rabbul Arshil Azim, la ilaha illa Allahu Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Idan babanka ya dau wannan addu'ar, ta zo a cikin Bukhari da Muslim, in mutum yana cikin damuwa da tashin hankali ya rike ta yana tauridinta, to zai samu sauki daga wajen Allah. Addu'a ta biyu, Allahumma na'udzubika min al-hammi wal hazani, wa a'udzubika min al-ajzi wal kasali, wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli, wa a'udzubika min galibati ad-dain wa qahri ar-rijali. Idan mutum ya rike wannan addu'a yana yin ta, manzo Allah yana yawan yin addu'an nan, Allahumma na uzubika min alhammi wal hazani, Allah rabani da bakin ciki da bacin rai. Wa uzubika min alajzi wal kasali, ka raba ni da gajiyawa, ka raba ni da kasala. Wa uzubika min alajzi wal galibati daini wa qarir rijali, Allah ka raba ni da wato bashi ya hau kaina da kuma rinjayen mutane. Allahumma a'udhuka min azab jahannam, Allahumma a'udhuka min alhammi wal hazani, wa a'udhuka min alajzi wal kasali, wa a'udhuka min aljubni wal bukhli, Allah ka raba ni da tsoro, ka raba ni da kuma rowa. Wa a'udhuka min galibati daini wa qarir rijali, to in ka rike wannan addu'a kana yi, Allah zai saukaka maka. Sannan mu ce dinga yin ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu. To wannan addu'a din ka rike ta, kuma ka je ka ga mahaifinka ya dinga yi, Allah zai saukaka masa. Wannan ce alqur'ani guda daya daga wani bawan Allah ayyuwa mahaifansa addu'a, Allah ya gafarta musu. Wani ne ya aika alqur'ani kofi daya, yace a bayar sadaka ga wanda zai karanta, ayi addu'a Allah ya saka masa. Alqur'ani guda daya daga wani dan uwa, ayi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya kuma biya masa bukatunsa. Butocin roba guda biyar daga wani dan uwa, yace a dinga zuba ruwa ana alwala ana sallah fi sabilillah, to sai a kai su inda ake bukatar su. Ga 200 daga wani dan uwa, ayi masa addu'a Allah ya dawo masa matarsa da ya saki. To wace ya saki? Kai kuma, tunda kai ka saki, ai sai ka je ka dawo da ita. Zamu yi addu'a amma je kaka ce ta dawo, in dai da ragowan wato zama igiya, sai dan ka karar da igiyar. Amma in dai baka karar da igiyar ba, don Allah ka je ka dawo da ita. Eh, ka je ka ce assalamu alaikum, a ce wa alaikum assalam wa rahmatullah, ka ce a matata na zo mu tafi. Ba kai ka koro ta ba, ka ce to ai na huce yanzu, ita ma ina fata ta huce. To abinda za ka yi kenan, Allah ya daidaita ku. A daina saurin fashi ana koran su. Su mutane sun dauka da an yi aure dadi ake ji dindindin, kuma aure akwai cajin kai da kake ganin su a ciki. Wallahi akwai wahala, akwai dadi, akwai mai ba abinda ba bacin aure. Wata za ka caza ma kai, sai ga wame ma yasa kai auren ne. Da ma kai zaman ka a shagon ka, ka ci gaba da buta alwala da dungurariyar butar ka, kana tada kai da buhun algarara kama da yafi alheri. Yanzu kawai kiri-kiri kaji an mai da kai ango, an zo ana caza ma kai. Ai aure ka dauka, duk wata matsala tana cikinsa, duk wani alkhairi ma yana cikinsa. So da haka, amma kullum mutane in suna bayanin aure, sai su ta shafa wa mutum gurin dadi-dadin, shi kuma sai ya rufta. Sai ya rufta, an caza masa kai, zai zo yana mala zan sake ta. Ba kai ka je zance rannan ba, ka shawo kanta da kyar, sai yadda ta aure ka kuma za ka sake ta, me ya faru? Kun ga akwai damuwa kenan, saboda haka ayi hakuri. Haka kuma akwai marasa lafiya, manya da yara, maza da mata, a gidaje da asibitoci, suna bukatar addu'a, Allah ya ba su lafiya. To Allah ya ba wa dukkan mara lafiya lafiya, ya kuma sa masu lafiya su aiwatar da ita inda zai amfane su duniya da lahira. Wannan ce ina roƙon addu'a daga malam da sauran ƴan uwa akan Allah subhanahu wataala ya bani gida nawa na kaina. To wannan ya ji an ga wasu addu'a ne a wancan shekara, daya ya samu fili har ya gina ya tare da amaryarsa watakila, ɗayan kuma yace filin ya samu yana nan yana shawara yadda za a yi masa filan din, yadda za a gina shi. To shine shi ma yace a yi masa addu'a, shi ma Allah ya bashi fili. To a yi masa in kai wa dan uwanka addu'a dan buƙatarsa ta biya, kai ma tasa za ta biya, kai ma taka za ta biya. Saboda muna tawassali da sunayen Allah masu girma da sufofinsa madaukaka, Allah ya hore maka gida wanda kake buƙata. Wannan yace ga 1,500 daga wani dan uwa, ayi wa ƴaƴansa addu'a, Allah ya sa su ci jarrabawa, ya kuma kare su daga hasadar masu hasada. To ba jarrabawa kadai ba, su ci jarrabawa duniya da lahira. Ka san wannan jarrabawa mai sauki ce, akwai babbar. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka la tazulu qadama abdin hatta yusala an 40 amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bi wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu. Waɗannan tambayoyin guda bakwai su ne babban jarabawa, wanda Allah ya sa ya ci waɗannan, duk waɗannan masu sauƙi ne. Saboda haka wannan an faɗa ana sakewa, amma wancan an faɗi kenan. Saboda haka muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.